إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي وألا مدعوك كنسر كيدك الدريها ورمو أولا مجالسي ميتارن البركة majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 32 a wannan yammaci na Alhamis 3 ga watan Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake dadai da 12 ga watan 8 shekara 2021 a wannan masallaci na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi a halkar da ta gabata bamu gushe ba muna bayani dangane da tafsirin sayyidina Umar da yake yi ma wasu cikin ayoyi na alqur'ani da kuma wasu ta'aliƙoƙi da yake yi wa wasu ayoyi wato har yanzu dai muna babin da yake bayani kan sayyidina Umar da alqur'ani wato yayi sayyidina Umar yake mu'amalantar alqur'ani mun tsaya inda yake cewa وكان رضي الله عنه له منهج في تفسيره للآيات فإنه رضي الله عنه إذا وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا أخذ به وكان هو الأفضل مثل ما مر معنا من تفسيره وإذا لم يجد طلبه في مظانه عند بعض الصحابة مثل ابن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم بيان دي كي أولنا قبر ينا فتومنا دمنهج سيدنا عمر الله يرددشي دنغني دا تفسير آيوين القرآن yace wa kana radiyallahu anhu lahu manhajun fi tafsirihi lil ayat ya kasance sayyidina Umar Allah yarda da shi yana da manhaji wajen fassara ayoyi na alqur'ani fa innahu radiyallahu anhu idha wajada li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafsiran akhadha bihi lallai shi wato sayyidina Umar kenan Allah yarda da shi idha wajada li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafsiran akhadha bihi idan yazo kan aya abu na farko mataki na farko da yake fara zuwa gare shi shine idan ya samu tafsiri na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wa aya to sai ya dauki wannan tafsiri na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya da shi wato wannan shine mataki na farko da sayyidina Umar yake bi wajen tafsirin ayoyin alqur'ani shafi na 46 shafi na 46 inda yace tafsiru umara li ba'd al ayati wa ba'd ta'liqati mun karanta sakin layi na biyu inda yace wa kana radiyallahu anhu lahu manhajun fi tafsirihi lil ayat fa innahu radiyallahu anhu idha wajada li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafsiran akhadha bi mataki na farko da sayyidina Umar yake bi wajen tafsirin ayoyin alqur'ani yana kokarin bincikowa idan ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya din to sai ya dauki tafsirin da annabi yayi wa ayar sai yayi amfani da shi wa kana huwa al-afdal kuma wannan shi ya fi fifitawa ma'ana ya samu tafsirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa aya ita wannan tafsirin ya fi fifitawa akan komai mithlu ma marra ma'ana kamar misalin da ya gabata a gare mu wadhariyati darwa fal hamilati wiqra da aka zo ana tambayin sayyidina Umar game da tafsirin wannan aya ya fassara amma sai ya ce haka yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara duk da cewa wannan nasi da ya gabata mun yi bayani cewa bai inganta ba wa idza lam yajid idan kuma yazo kan aya yana so ya yi tafsirin ta ko ya fahimci ma'anarta ko ya fito da ma'anarta sai ya laluba bai samu cewa annabi ya fassara ta ba shine wa idza lam yajid idan bai samu tafsirin annabi ba ga aya mataki na biyu da yake zuwa talabahu fi madhanihi nan madhanihi ne ba madhannata ba typing error ne talabahu fi madhanihi sai ya nemi tafsirin a gurin da aka fi tsammanin za a samu inda ba'd as-sahaba a gurin wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda mun san cikin sahabban annabi akwai masana alqur'ani akwai wanda Allah ya musu baiwan sanin alqur'ani to sayyidina Umar idan ya zo tafsirin aya yakan nemi tafsirin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa aya in ya samu sai ya dauka in kuma bai samu ba sai ya je mataki na biyu ga waɗanda suke ƙwararru sanannu na a bangaren alqur'ani sai ya nemi ya ji ta bakin su yaya suka fahimci aya kaza shine bayanin da yake anan sai ya nema daga gurin da aka fi tsammanin za a samu ma'anan ayan a gurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko su daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mithlu bin abbas wa ubay bin ka'b wa abdullah bin mas'ud wa mu'ad wa ghayrihim kaman waɗannan mutane da aka ambata mana sahabbai ne sanannu a bangaren alqur'ani yanzu idan ka dauki ibnu abbas Allah ya dade shi masanin alqur'ani ciki da bai sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa allahumma allimhu at-ta'wil allahumma faqqihhu fid-din wa allimhu at-ta'wil annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a wa ibnu abbas Allah ya sanar da shi tafsirin alqur'ani sannan kuma ya fahimtar da shi addini sayyidina umar ya kasance lokacin da ya zama khalifa duk inda zai shiga sai kama hannun ibnu abbas sai su shiga tare to sai zama inda ake shiga da ibnu abbas babu wanda suke kaman sa ma'ana karami ne karamin yaro ne bai wuce shekara 20 ba in ma ya kai saboda annabi ya rasu yana dan shekara 10 wani abu majalisin sayyidina umar kuma zaka samu dan shekara 60 50 kaga majalisi ne na dattawa to akan shiga da ibnu abbas da yawa wasu hakan baya musu saboda suna da ƴaƴa kamar ibnu abbas amma ba a zuwa da su tunda wannan majalisin ai tike yake da alkhairi majalisin sayyidina umar tike yake da alkhairi to akai ma zaka so danka ya samu wannan alheri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fitnatain ba a yin hasada sai a cikin abubuwa guda biyu wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi yake amfani da ilimin kuma yake karantar da shi to nan zaka iya kai ma ina ma a ce ka samu ilimi na wani kana amfani da shi kana karantar da shi sannan wanda Allah ya bashi dukiya yana ciyar da ita fi sabilillah kai ma ba laifi ka ji ina ma kai ma Allah ya baka dukiya irin ta wani kana aiki irin na wani na ciyar da ita to su ma fatan haka suke ba wai suna kyashi bane a yaban da annabi yayi ko sheda da annabi yayi ko labari da annabi ya bayar cewa ana hasada a waɗannan abubuwa guda biyu shine abin da ya ɗebe su cewa su ma ai suna da ƴaƴa yanda ake zuwa da ibnu abbas ko shakka babu zaman sa a wannan majalisi alkhairi ne gare shi to su ma ina ma a ce ƴaƴan suna zuwa to shine tankawan da suka yi to sayyidina umar kuma Allah ya yarda da shi akwai dalilin da yasa yake zuwa da ibnu abbas majalisinsa, ba ma majalisinsa ba, duk inda zai je yawanci yakan kama hannunsa su tafi tare. Shi yasa mahaifinsa ya kwaɓe shi, yace kaga Amirul Mu'minina ya baka yarda, to karka kuskura ka bankaɗe masa sirrinsa. Tunda ya yarda da kai, duk inda zai shiga da kai yake shiga, to karka bankaɗe masa sirrinsa. To shine wata rana dan Sayyidina Umar ya nuna musu dalilin da yasa yake lazumtan Ibnu Abbas ya kasance tare da shi a majalisinsa, a fitansa, a shigansa, ya kama hannun Ibnu Abbas ya kasance tare da shi. Sai ya ce fadin Allah madaukakin sarki, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sai ne musu masa bayani kan ma'anan wannan waɗannan ayoyi, ko kuma mai surar ta kunsa. To kowa sai ya yi ta ƙoƙarin fito da gwargwadon fahimtarsa, wannan ya ce kaza, wancan ya ce kaza. Suka ce abinda muke fahimta surar ta kunsa shine an umurce mu mu gode wa Allah maɗaukakin sarki, kuma mu nemi gafararsa. Idan Allah ya ƙarfafe mu, ya taimake mu akan kafirai, kuma ya buɗe mana garin Makka. Yawanci kowa aka tambaye shi, kowa maganan da yake faɗi ko shigen wannan. Sai ce to kai Ibnu Abbas, me zaka faɗi game da wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath? Sai ce ni abin da nake fahimta surar ta kunsa kamar Allah yana ishara wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ajalinsa ya kurato. To idan ajalinsa ya kurato, Allah madaukakin sarki zai bashi nasara, ya zama yana da galaba, ya zama ya bude masa garin Makka, ya masa fatahi. To anan mutane za su yi ta shiga addinin musulunci tawaga tawaga. Duk dai alama ne da ke nuna ajalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya matso, alama ce ta matsowan ajalin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To anan abin da ya kamata annabi yayi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tunda ajalinka ya matso, fasabbih bihamdi rabbika, kai ta tsarkake ubangijinka kana gode masa. Wastaghfirhu, kuma kana neman gafararsa. Innahu kana tawwaba, lallai shi mai karban tuban bayi ne. Sai Sayyidina Umar ya ce irin fahimtar da kai Ibnu Abbas ni ma irin ta nayi. Anan sai nuna musu dalilin da yasa yake zuwa da Ibnu Abbas, saboda yaro ne amma yana dauke da abin da kowa yake fata ya dauka, shine ilimi. Kenan kaga a bangaren ilimi babu yaro. Inda yaro ne yana da ilimi, to ilimin ya maida shi ya zama babba, za a girmama shi saboda wannan ilimin. Ba shi din ake girmamawa ba, ilimin ake girmamawa. To shine da wannan surar ta sauka, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto a cikin ruku'u da cikin sujjada yana tsarkake ubangijinsa, yana gode masa, kuma yana neman gafararsa. Yana ta subhanaka allahumma, kun ga tsarkake ubangiji, rabbana wa bihamdika, gode wa ubangiji ne, allahumma gafirli, neman gafarar ubangiji ne, shine fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Sai zama a ruku'u yana ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gafirli, a sujjada ma yana ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gafirli. Wannan suna daga cikin azkar na ruku'i da sujjada. A ilimi ba a cewa wannan yaro ne, tunda yaro ne kar ku saurare shi. Haka ya taba faruwa da ni, ina jin shekarun farko lokacin da na je Madina, irin mun zo hutu haka, sai wani sai ya zo ya same ni ya min tambaya akan saki. Ba zan iya tuno actual tambayan da ya mun ba, amma yanda ya mun bayani fatawar da na bashi shi ita ce, in dai haka ya faru tsakaninka da matarka, to matarka ta sauko. To shi kuma yana so a bashi fatawar da za ta nuna cewar matarsa tana nan ba ta sauko ba. Ni kuma zai na bashi fatawa cewar matarka ta sauko. Sai ya je yana taɗi abokinsa, sai ya ce wani ai yaro ne, ka je ka samu babba ka tambaye shi. Karka yi amfani da fatawan yara. Yaran nan yaushe ma ya auren? Ai bai aure ba, matashi ne. Kaga waɗannan abubuwan, sai dai a samu mai aure babba, shi zai baka fatawar da ta dace. Sai ya je ya samu wani, sai masa fatawan da ransa yake so. shike ne je ci gaba da zama da matarsa yace ba a jima ba bayan shekaru biyu uku sai ya ji an yi wa Dr. Sani irin wannan tambayar sai ya ji fatawan da na bashi irin ta Dr. Sani ya bashi to anan sai jikinsa ya yi sanyi sai yake tunani to yanzu zaman da ya yi da matarsa wani irin zama ne kenan kaga abin da dama ransa yake so shi ya je kuma aka bashi fatawa ni kuma da yazo sai ban bashi fatawar yanda ransa yake so ba da yaji abokinsa sai ya ce wai ni yaro ne nayi yaro ne kar ya amfani da fatawata to shi ilimi babu babba babu yaro ga Ibn Abbas lokacin bai kai shekara 20 ba amma Sayyidina Umar yana jinjina masa kuma yana shiga da shi gurin da manya ne suke zama saboda me saboda ilimin sa to anan gurin bayanin da ake mana cewa Sayyidina Umar yakan koma wa irin Ibn Abbas idan ya samu aya ya laluba bai samu tafsirin annabi ga wannan ayar ba sai tuntubi irin su Ibn Abbas tunda mutum ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanar da shi tafsirin alqur'ani irin su Ubayy dan Ka'ab shi ma yana cikin masana alqur'ani na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ubayy dan Ka'ab mutumin Madina ne yana cikin al-ansar waɗanda suka je bai'atul aqaba wato wanda suka je suka yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Amina gurin jifa yana cikin su Ubayy dan Ka'ab ya halarci yaƙin Badar duk wasu yaƙuƙuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi Ubayy dan Ka'ab ya halarci wannan yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yake cewa Ubayy dan Ka'ab inna Allaha amarani an aqra'a alayka yace Allah ya umurce ni Ubayy dan Ka'ab Allah ya umurce ni in karanta ma Qur'ani Ubayy dan Ka'ab yace wa sammani kuma Allah ya kira sunana gurinka ya Rasulullah yana mamaki takanas Allah ya kira sunansa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah karanta wa ubayy dan ka'ab qur'ani yana mamaki annabi yace masa kwarai Allah ya kira sunanka yace in karanta maka suratul bayyina lam yakunil ladina kafaru sai idansa suka zubo da hawaye saboda murna cewa ashe matsayinsa ya kai inda bai zata ba bai tsammanta ba gurin Allah madaukakin sarki har Allah ya kama sunansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa annabi ya karanta masa alqur'ani to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina har zuwa karshe shine idanunsa suka zubar da hawaye malamai suka ce an kebe Ubayy dan Ka'ab da ambato saboda annabi ya sanar da shi alqur'ani kai tsaye abu na farko na biyu kuma a nuna wa sahabban annabi falalarsa Ubayy dan Ka'ab yana da falala sannan abu na uku kuma a nuna musu cewa Ubayy dan Ka'ab a fajen alqur'ani ba kanwan lasa bace in har Allah zai yi umurni wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa alqur'ani kaman annabi yana musu ishara cewa babu laifi ku koyi qur'ani gurin Ubayy dan Ka'ab saboda Allah yana sa ni kai tsaye in karanta masa ni kuma duk wanda na karanta masa alqur'ani ai kaga zai wahala a samu kurakurai daga gare shi kenan annabi yana musu ishara cewa Ubayy dan Ka'ab masanin qur'ani to shi yasa sayyidina Umar idan yazo bai samu tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam ga aya ba yakan koma ya tuntubi irin su Ibn Abbas irin su Ubayy dan Ka'ab saboda sananne ne a fagen alqur'ani Ubayy dan Ka'ab ya rasu shekara ta 19 bayan hijira wasu malaman tarihi suka ce shekara ta 20 wasu suka ce ta 22 sanda Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa sayyidina Umar ya ce al-yawmu mata sayyidul muslimin yau shugaban musulmai ya rasu shine Ubayy dan Ka'ab kaga yana da falala sosai wanda suke masu tarin yawa lokacin da sayyidina Umar yazo ya zama khalifa a Ramadan ta farko na farkon khalifancinsa da ya zo sai ji mutane suna sallah a masallacin annabi ya ji murya na shiga cikin murya kowa yana sallar dare tarawih kenan sai ya ji wannan murya wannan muryar na shiga sai ya ce ka to amma kuwa maimakon muryar wani na shiga wani kamar nitsuwa za ta yi karanci tare da su tunda wani lokaci kai in kana karatu wani sauti a kusa da kai zai iya jan hankalinka. To sai zama kai anan kana karatu wannan, anan yana karatu wannan, kaman zai dan rage mai tadabburi da nitsuwa cikakkiya, tadabburi na ma'anonin ayoyin Qur'anin da ake karanta. Sai Sayyidina Umar ya ce son samu ina ma ya hada su ga limami guda daya, dukan su ya zamanto sun zama mamu suna bin sa. To a ranan sai karrara cewar gobe in an zo Ubayyu dan Ka'ab ya shiga ya ja sallah, saura kuma duk su yi sahu a bayan sa. To ashe gari da ya dawo sai ya ji muryar mutum ɗaya Ubayyu dan Ka'ab yana ta tilawa. To anan ya ce madalla da irin wannan aiki da yayi Sayyidina Umar, ma'ana abin ya jinjina wannan aiki da yayi na sanya Ubayyu dan Ka'ab da yayi ya zama shi kadai ne liman. Me yasa ya ayyana shi? Saboda sanin sa ga Qur'ani. Inda annabi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wanda zai ja mutane sallah zama wanda ya fi su sanin Alqur'ani ne, wanda ya fi su karatun Alqur'ani shi zai ja su sallah. To shi ne ya sanya Ubayyu dan Ka'ab, saboda ya fi da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam karatun Alqur'ani. Kaga kenan ya cancanci Sayyidina Umar ya koma gare shi wajen neman tafsirin ma'anan ayar da ya laluba bai samu tafsirin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Mutum na uku kaman irin su Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sabiqun al-awwalun min al-muhajirin. Kusan ma wasu malaman tarihi suna cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa shine mutum na shida wajen musulunta. Abdullahi dan Mas'ud shine mutum na shida wajen musulunta, sannan yayi hijira duka guda biyu. Hijira da aka yi daga Makka zuwa Habasha yana cikin wanda suka yi hijira, nan falala ce na wanda suka yi wannan hijira din, saboda sun gudu sun bar iyalai da dangi da garinsu don su tsira da addininsu. To kaga wannan ya ishe su halala. Sannan kuma yana cikin wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umurni su yi hijira. To wanda ya yi hijira guda biyun nan yana da kima sosai a addinin musulunci, gurin Allah madaukakin sarki, gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana masa laƙabi da sahibu na alayin nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'abocin takalma annabi. Duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmansa sai ya ɗauka, shine mai kula da su. Dan sahabbai sukan sadaukar da kawunansu wajen hidima wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To Abdullahi dan Mas'ud shine ma'abocin aswakin annabi. Duk lokacin da annabi ke neman aswaki ba zai rasa ba gurin Abdullahi dan Mas'ud. In yayi aswakin ya gama, shi yake karɓa ya rike masa. In ya tira takalminsa, shi zai ɗau takalmin ya rike. Kaga wannan shi ma falala ne a ce ka sadaukar da kanka wajen hidima wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya tabbata cikin hadisi da Imamul Bukhari ya fitar da shi, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya karɓa daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam surori 70, ma'ana kai tsaye ya karɓa ba shamaki. Annabi ne ya karantar da shi surori 70. Kaga shi ma kenan ya cancanci a nemi tafsirin Qur'ani gurinsa, in har annabi zai karantar da shi surori 70. Su kuma karantarwansu na Alqur'ani ya bambanta da namu. Mu a yau za ka yi ta zuwa ana ɗora maka ne kana haddacewa, in ka gama kuma sai ka zo batun koyon tafsiri. A asu da haddan da tafsirin da asbabun nuzul da hukunce-hukunce ahkamul fiqhiyya da aqadiyya da duk wani abu da ayoyin suka kunsa a lokaci guda suke karba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan sun je sun haddace da aiki, in suka je suka haddace suka fahimci ma'anonin suka yi aiki da su, sai su dawo su sake karban wasu. Kaga ya bambanta da namu. Mu kawai iya haddan ne, wani ma sai kaga ya haddace Qur'ani, amma in ya maka abu sai ka ce bai haddace ko aya ɗaya ba, saboda matsalar ya haddace a haddace amma kuma bai san ma'anonin ba. Wataƙila da ya san ma'anonin za su zama suna guidance ɗinsa, suna jagorantarsa wajen aikata wasu abubuwa. To Abdullahi dan Mas'ud ya ce surori 70 ya karɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da shamaki ba. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghabban kama nuzzil falyaqra ala qira'ati ibni ummi abd, inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad na Imam Ahmad. Bukhari ma fitar da shi, yace duk wanda yake so ya karanta al-Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi danye shatab, babu kurakurai, ba canji, ba inda inda to ya dauki qur'anin a karatun abdan dan ummi abd shine abdullahi dan mas'ud ma'ana karatun abdullahi dan mas'ud annabi ya masa sheda ya bashi lasisi ya bashi garanti cewa babu kuskure a ciki yanda karatun sa yake haka aka saukar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya karbi qur'ani kamar yadda aka saukar da shi ba tangarda to karba a karatun abdullahi dan mas'ud inja annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi yazo ya same shi yace ikra alai karanta mun alqur'ani abdullahi dan mas'ud sai mamaki cha rasulullah ya za in karanta ma alqur'ani alhani ma kai aka saukarwa kaga annabi shine na farko ai abatin alqur'ani kan tunda washi aka saukarwa shine ma abocin alqur'ani duk wanda ya samu alqur'ani ya samu ne daga gurin annabi cikin sahabbansa to sai yake mamaki yace ya rasulullah yanzu in karanta ma qur'ani alhali ma kai aka saukarwa ka gani yafi cancanta in saurari karatun qur'ani daga gurinka ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh ni ma ina so in ji karatun alqur'anin daga gurin wani na to anan abdullahi dan mas'ud ya karanta suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba har yaje kan ayata 25 fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala haula'i shahida wannan aya sai ta taba zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fashe da kuka sai ya ce ya masa ishara ya ce ya isa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin yaya al'amarin zai kasance idza ji'na min kulli ummatin in mun zo ga kowace al'umma waji'na bika ala haula'i shahida muka zo gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama mai sheda ga wa'annan al'umma annabi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama mai sheda ranan tashin alkiyama ga al'ummarsa mutanen kirki da mutanen banza annabi zai sheda mutanen kirki cewa sakon da yazo da shi sun karba sun runguma hannu bibbi mutanen banza kuma zai sheda gare su cewa sakon da yazo da shi sun yi watsi da shi sannan zai sheda wa sauran annabawa kan cewa sakon da Allah madaukakin sarki ya aika su da shi sun isar shi yasa Allah ta ya ayyuhar rasulu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa siradan munira Allah ya ayyuhar rasulu ya kai manzo inna arsalnaka shahidan lallai mun aiko ka a matsayin mai sheda annabi zai sheda wa al'ummun da suka gabace shi cewar annabawan su sun isar musu da sako su suka ji su karbi sakon annabawa sannan zai sheda wa al'ummarsa mutanen kirki da na banza duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai sheda gare su shi yasa da aka iso wannan guri yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka waje ina bika ala haula'i shahida zamu zo maka akan wayannan wato al'ummarsa kenan za zo gare su annabi ya zama mai sheda cewa sakon da Allah madaukakin sarki ya aika shi da shi gurin su ya isar yayi sheda mu'minai sun karba yayi sheda kafirai da fajirai cewa sai sun yi watsi da shi to wannan shine Abdullahi dan Mas'ud da annabi yace karanta masa alqur'ani kaga kenan ya cancanci sayyidina Umar ya karbi tafsirin alqur'ani daga gurin sa wannan mutun na uku kenan ko Ibnu Abbas na farko Ubay dan Ka'ab na biyu Abdullahi dan Mas'ud na uku wannan misalai ne ake kawo amma wannan ko shakka babu an san kwararru ne cikin sahabbai akan alqur'ani sai kuma misali na hudu Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi shi ma yana cikin mutanen Madina ya fito daga kabilar Khazraj duk yakukuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta tare da Annabi babu yakin da Annabi ya fita tare da Annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya sa shi ya zama jagora a Yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadata alla ilaha illa allah hadithin bukhari da muslim hadisi mai tsayi kusan ana gabatar da shi in an zo batu kan halal da haram halalci da haramci Allah ya bashi baiwa wajen fahimtar wannan hukunce din Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya Mu'adh inni la uhibbuk yace ya Mu'adh ni ina son ka inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tad'anna dubura kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Yace to abinda nake horonka da shi ya kai Mu'adhu, karka bari bayan kowace sallah fadin wannan addu'a, allahumma a'inni ala dhikrika, ya Allah ka taimake ni wajen ambatanka, wa shukrika da kuma gode maka, wa husni ibadati da kuma kyautata bautanka. Wannan wasiya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa Mu'adh dan Jabal. Annabi yace iqra'ul qur'ana min arba'ati nafar, ku karanta alqur'ani daga gurin mutane guda hudu. Min ibni ummi abd, shine Abdullahi dan Mas'ud, ai ya gabata bayani kansa ko, wa min Ubay ibn Ka'b, shi ma bayani ya gabata kansa. Yanzu Annabi yana wasiya ne wa sahabbansa su karanta qur'ani gurin waɗannan mutane guda hudu: Abdullahi dan Mas'ud, Ubay dan Ka'ab, sai Salim Maula Abi Hudhaifa, sai Mu'adh dan Jabal. Kun ga kenan waɗannan mutane sun cancanci a kawo misalan su cikin waɗanda Sayyidina Umar yake komawa ga tafsiran su, inda ya samu tafsirin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadisi da na karanta Imam Muslim ya fitar cikin sahihinsa. Mu'adh dan Jabal, Allah ya masa shahada a annobar da aka yi, wacce ake kiranta ta'unu amwas, wacce ta faru a Sham shekara ta 17 ko 18 gurgudan sabani na malaman tarihi. To Sayyidina Umar idan ya zo ga aya sai bai samu tafsirin Annabi ba, yakan koma inda ya fi tsammani zai samu cikin tafsiran wasu daga cikin sahabbai, musamman waɗanda Allah ya musu baiwa ta sanin Alkur'ani, kamar irin su Ibnu Abbas da muka yi bayani a baya, irin su Ubay dan Ka'ab, irin su Abdullahi dan Mas'ud, Allah yarda da su gaba daya, irin su Mu'adh dan Jabal, Allah yarda da su, wa ghairuhum, da wasu makamantan waɗannan cikin waɗanda suka san Alkur'ani radiyallahu anhum, dukan su Allah yarda da su. Yace wa hadha mithalun ala zalika, yanzu bari a buga maka misali akan yanda Sayyidina Umar yake karban tafsirin ayoyin Alkur'ani daga gurin wasu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace faqad qala Umar radiyallahu anhu yawman li ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fima turawna hadhihi al-aya nazalat ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وانا مثالي نزاء بغا منا نيند سيدنا عمر يكي كوكارن نيمو تفسير وسو آيوي دقا وسو دقا تشين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم. Yace faqad qala Umar radiyallahu yawman li ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, watarana Sayyidina Umar yace wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam fima turawna hadhihi al-aya nazalat, akan me kuke ga wannan ayat ta sauka? Sai karanta wannan aya ta cikin suratul Baqara aya ta 266, ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin, shin dayanku zai so a ce yana da lambu wanda lambun ya kunshi bishiyoyin dabino da bishiyoyin inabi, tajri min tahtiha al-anhar, wanda wannan lambu nasa koramu suna gudana karkashinta, fiha min kulli thamarati, cikin lambun akwai duk wani nau'i na ƴaƴan itatuwa, kayan marmari. A can gurin an ce cikin lambun akwai dabino, ai dabino yana cikin kayan marmari, yana cikin kayan itatuwa. An ce akwai inabi, shi ma yana cikin kayan marmari. Nan kuma sai aka ce fiha min kulli thamarat. Me yasa aka fara ambaton waɗancan biyun kafin a ambaci sauran dangi na kayan itatuwa, don a nuna muhimmancinsu, a nuna muhimmancin dabino da inabi, musamman a cikin al'umma ta Larabawa. Sun ba wa dabino amana, sukan ɗauke shi ma su ci a matsayin abinci, to haka shi ma inabi sun ba shi amana, shi yasa sai aka fara ambatonsu, duk da cewa as-thamarat ɗin nan za su shiga karkashi. Wato inabi zai shiga karkashin as-samarat, dabino shi ma zai shiga. To amma an fara ambaton su, an ayyana su, sannan kuma nan aka zo aka faɗi jam'i gaba ɗaya don a nuna muhimmancinsu. fiha min kulli thamarat, cikin lambun akwai duk wani nau'i na kayan marmari, ƴaƴan itatuwa. Wa asabahu al-kibaru, ana nan shi wannan me wannan lambu da cikin sa akwai nau'uka daban-daban na ƴaƴan itatuwa, sai girma ya zo masa, wato ya tsufa, sai tsufa ya zo masa. Ka san mutum idan ya tsufa karfin sa yakan ragu, ba shi yasa ko a gwamnatance sai a ce yayi ritaya ba, a ba masu sabon jini su zo su mai gurbi. Shi yanzu karfin sa ya ragu, abubuwan da ya saba yi yanzu ba zai iya ba, saboda me? Karfin sa ya ragu. To fa wa asabahu al-kibaru, sai girma ya zo masa, tsufa ta zo masa. Walahu dhurriyatun du'afa, kash zurriyarsa kuma masu rauni ne, kananun yara ne, babu wanda ya kawo karfi da zai mai gurbin sa, babu wanda ya kawo karfi da zai gaje shi. Aikin da ya saba yi a lambun nan na hidima da ɗawainiya da yake amfana da lambun, ya ci ya ciyar da iyalansa, ya sayar ya samu abun da zai rike na dukiya, na sayan wasu abubuwa na masurufi, yanzu ƙarfi ya zo masa cikin zurriyarsa, kuma babu wanda ya kawo ƙarfi da zai mai gurbinsa. Shi ne walahu dhurriyatun du'afa, yana da zurriya masu rauni, mata ne sai ƙananun yara, waɗanda ba za su iya mai gurbinsa ba. To kuma ana nan kun ji yanzu an samu illoli guda biyu. Illa ta farko, girma ya zo masa, tsufa ya zo masa. Illa ta biyu, zurriyarsa masu rauni ne, mata ne sai ƙaranan yara. To ga illa ta uku, fa asabaha isarun fihi narun fahtarakat, subhanallah, sai guguwa ta zo da wuta, ta zo ta ƙona lambun gaba ɗaya. Ya kuke tsammanin yanayin mutumin nan zai kasance? Wannan lambun da shi ya dogara wajen abincinsa, abincin iyalansa da duk ɗawainiyarsa, ya dogara ne da lambun. To sai rana tsaka, girma ya zo masa, iyalansa babu wanda ya tasa da zai mai gurbinsa. Kuma rana tsaka, guguwa ta zo ɗauke da wuta, ta zo duka ta ƙona lambun. To ya yanayin mutumin zai kasance? Kadhalika yubayyinullahu lakumul ayat, haka Allah yake buga muku misalai, la'allakum tatafakkarun, ko za ku zamanto masu kula, masu hankalta. To wannan aya ce wacce take da muhimmanci. Kaga yanzu dai mun fassara gundarin ayan, amma wane sako ake so a isar? Shine abin da Sayyidina Umar yake so ya ji daga gurin sahabban Annabi. Duka Laraba ne sun fahimci fassara ayar, to amma wane sako ayar ta kunsa? Shine yace fima turauna hadhihi al-aya nazalat, a ganin ku wannan ayar akan me ta sauka? Me ake so a bayyana mana? Wani misali ake so a buga mana? Qalu Allahu a'lam, sai suka ce Allah shi yafi sani, kaman suna so su nuna masa su ba su sani ba. Fa ghadiba Umar, to anan sai Sayyidina Umar sai fusata, sun fusata shi kamar suna so su danyi kawaici ne. Ka san yanzu mutum irin Sayyidina Umar an san yana da ilimi, da yanda ya lazumci Annabi suna ga kaman sun za su yi azarbabbiya a gabansa in har suka yi kokarin fassara wata aya. Shi kuma yana so ne ya ji gwargwadon fahimtarsu kafin shi ya fito da fahimtarsa. Shi ne hikiman tambayan Sayyidina Umar da ya musu. Fa ghadiba Umaru fa qala qulu na'lamu aw la na'lam. Sayyidina Umar sai fusata, sai ce amsan ɗayan biyu ya kamata ku mu, kar ku ce wallahu a'lam, ai ni ma na san wallahu a'lam, na san Allah shi yafi sani. In ma ko ku ce na'alamu, eh mun san ma'anarta, sai ku bayyana mun tunda tambaya ne. Aula na'alamu, ko kuma ku ce a ba mu sani ba, ya amiral mu'minin. Fa qala ibn Abbas, sai ibn Abbas Allah ya da shi tunda yana cikin waɗannan wanda Sayyidina Umar ya tambaya, sai ya ce fi nafsi min ha shay'un ya amiral mu'minin, cikin zuciyata akwai wani abu, ma'ana akwai wani ma'ana da ya darsu cikin zuciyata wanda amma ina jin kunyan in fito da shi. Qala Umar ya buna akhi qul wala tahqir nafsak, yace ya dan uwana fadi kar ka tabar da kanka. Waye dan uwan Sayyidina Umar? Abbas. Abbas ba shine baban Abdullahi dan Abbas ba? Ba dan uwansa kai tsaye na jini ba, duk da sun hada dangantaka da Ibnu Abbas, amma dangantakan tana da dan tsayi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a tsakanin Abbas bin Abdul Muttalib da Umar ɗan Khattab. Idan ba ku mance ba, a baya inda muka danyi ta'aliki ina jin mun danyi ta'aliki game da nasabar sayyidina Umar ko muka ce sunan sa Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah a wata a wani lafazin bin Ribah bin Abdullah bin Qurq bin Razah bin Adi bin Ka'b to anan sai aka ce mana sayyidina Umar ya hada dangantaka da annabi a kakansa na bakwai kakansa na bakwai kaga Umar dan Khattab babansa Khattab ko kakansa na farko Nufail kakansa na biyu Abdul Uzza kakansa na uku Riyah ko Ribah an samu lafuzza guda biyu na malamai kakansa na hudu Abdullahi kakansa na biyar Qurt kakansa na shida Razah kakansa na bakwai Adi to akan Adiyu suka hada nasaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik mun samu nasabar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'b na'am atan adiyu na ce ko to ba kakan Umar na bakwai bane kakan Annabi na bakwai mun gane sun hada dangantaka da Annabi akan kakan Annabi na bakwai saboda Adiyu baya cikin jerin kakanin Annabi yana cikin jerin kakanin Umar dan Khattab amma mu lissafa mu ga na'am yawa shikenan Allah maka albarka ya rike mana bayani to shikenan bai ma mun wahala wajen lissafowa ba sayyidina Umar ya hada nasaba da Annabi akan kakan Annabi na bakwai shi kuma kakansa na takwas dai zai zama ko na takwas ne ba na tara ba tunda anan gurin mun ce Nufail shine kakansa na farko sai Abdul Uzza kakansa na biyu ko Riyah kakansa na uku Abdullahi kakansa na hudu Qurt kakansa na biyar Razah kakansa na shida Adi kakansa na bakwai Ka'ab kakansa na takwas wanda Annabi kuma Ka'ab shine kakansa na bakwai to kenan yanzu abinda ya kai mu wannan dogon zango din shine ce mana da akai cewa da sayyidina Umar yayi wa ibnu Abbas ya ibnu akhi qul wala tahqir nafsak ya dan uwana yaya akai Abdullahi dan Abbas ya zama dan uwan sayyidina Umar malamai suka ce zai zama dan uwan sayyidina Umar in ma ko ta nan ko ta can kamar yaya ta nan dan uwansa ne ai a musulunci Abbas bin Abdul Muttalib dan uwan sayyidina Umar ne a musulunci kaga kenan zai iya cewa dan uwana kun ga nan babu wani iskali ko sannan zai iya zama dan uwansa ma na jini din tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas ai babban annabi ne sun hada nasaba da sayyidina Umar a kakan annabi na bakwai zai zama kakan Abbas na nawa na shida tunda shi babban annabi ne to kaga in kuma aka kalle shi ta dangantaka ta jini sai a ce tunda sun hada kaka sayyidina Umar sun hada kaka da Abbas zai iya kiransa ma da dan uwansa ta wannan bangare mun gane shi kakansa na takwas kakan sayyidina Umar na takwas Ka'ab shine kakan Abbas na shida mun fahimci bayanin to shine malamai suka ce ya kira shi da dan uwansa in ma ko dan uwansa a musulunci Abbas baban Abdullahi ko ya zama dan uwansa a musulunci ko kuma dan uwansa ma na jini tunda sun hada kaka da shi yace ya ibnu akhi qul wala tahqir nafsak ya dan uwana fadi tafsirin wannan ko kuma fadi abin da ayat ta kunsa me take nufi karkare na kanka ma'ana karka ji kunya kai ba karamin mutum bane tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a Allah madaukakin sarki ya sanar da kai tafsirin alqur'ani قال ابن عباس سي عبد الله بن عباس يتي ضربت مثلا لعمل har yanzu dai kunyar bata gushe ba tunda ai bai fito da wani abu ba yace duribat matalan li amalin an buga misali ne akan wani aiki kaga akwai bukatun ya fito da aikin qala umar ayu amal kaga kenan abin da har yanzu bai fito ba sai da umar yace wani aiki kenan kaga a can amsar sa ta farko yace fi nafsi shay sayyidina umar sai bashi kwarin guyuwa ya bashi karfin guyuwa cewa kar ya ji kunya kar ya rena kansa fage ne na ilimi tunda an tabbaya fito da shi to har yanzu dai kunya bata gushe ba ga ibnu abbas sai ya ce duribat matalan li amalin an buga misali ne akan wani aiki kaga har yanzu dai tsugune bai kare ba sai sayyidina umar ya ce ayu amal wani irin aiki kenan qala ibnu abbas li amalin ya sake maimaita ya ce wani aiki dai kamar dai har yanzu akwai kunya tare da shi ya kasa fito da ma'anar yana jin nauyi yana jin kunya قال عمر تو عمر kawai sai yace to shi bari ya bijiro da fahimtar sa suji in fahimtar sa ta dace shikenan sai Umar yace li rajulin ghaniyin ya'malu bi ta'ati Allah azza wa jalla thumma ba'atha Allah lahu ash-shaytana fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'malahu to shi sayyidina Umar ya fito da fahimtar da yayi ma wannan aya din yace Allah madaukakin sarki ya buga misali akan wani mutum wanda ya bata rayuwarsa wajen yin da'a wa Allah madaukakin sarki ma'ana kamar Allah yanzu yana kwatanta mutum mai wadata wanda ya bata rayuwarsa wajen hidima a gonarsa wanda wadatar tasa daga wannan gonar take to shine aka buga misali da mutum wanda ya bata rayuwarsa wajen yin da'a wa Allah madaukakin sarki dabda mutuwansa fa ba'atha Allahu lahu ash-shaytan sai Allah ya aika masa shaytani sai ya shagaltar da shi ya kawar masa da kafansa fa amila bil ma'asi sai zo yayi ta ayyukan sabo hatta aghraqa har ya nitse aghraqa malahu har ya nitsar da ayyukansa wadancan kyawawa da ya duka ya zo ya rusa su kuma daga baya kaga aikin banza kenan kaman karshe bai kyau ba kaman wancan mai lambun ne kaga yayi ta hidima wa lambunsa yana amfana da ita a ƙarshen rayuwarsa kuma sai tashi a tutar babu shekaru sun yi yawa ta yanda ba yanda za a yi aiki a gonar ko lambun zuriyarsa masu rauni ne dai suna da buƙatan agajinsa shi kuma yanzu yayi rauni babu kuma wanda zai mai gurbin sa rana tsaka kuma wuta ta zo ta kona lambun to kwatankwacin mutumin da to yanzu wannan mutumi ya kake tsammani wani yanayi zai samu kansa a ciki wani irin zulumi zai samu kansa to haka wanda ya bata rayuwarsa wajen yin da'a wa Allah sai dabda rasuwarsa kuma gaba ɗaya sai su kurkuce ya canja shedan yayi rinjaye a kansa to yanda wancan zai samu kansa cikin mugunyan yanayi to shi ma wannan haka zai samu kansa cikin mugunyan yanayi misali ne Allah ya buga to shine sayyidina Umar yace shi abin da yake fahimta kenan mutum ne ya bata rayuwarsa ko ya dauki rayuwarsa gabaki ɗaya dungurungun wajen da'a wa Allah madaukakin sarki har sai dabda rasuwarsa sai shaydan yazo ya rinjaye shi sai juya wannan ayyukan na alheri suka koma ayyukan tsiya da sabo sai rusa wadancan ayyuka na alheri da yayi a rayuwarsa wannan shine abin da shi sayyidina Umar ya fahimta daga wannan aya وفي رواية أو رواية قال ابن عباس وترواية تبين تشاشي ابن عباس يبين معنى ابن دعاء تقنص أما أولا رواية ابن عباس يانون جن نوينسا هسيد سيدنا عمر يفتو دا معنى ديك فهمت ابن عباس يكرف في شيء يقوري حكا آية تقنص تو أو رواية كما ابن عباس يتي أني بها العمل ونن آية ابن دعاء نفي دا إتا أنا نفن أيكي ونا أيكي غاشنا زي بيان ونا أيكي إن ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كدر سنه وكثر ياله يتي أبين دا أكي نفي دا ونن آير شيني أيكي كمر ياي وانا إرن أيكي تو ينزو زي تفسيري زي بياني يتي إن ابن آدم كان آدم دا كتي غني أفقر ما يكون إلى جنته لو كتن دا يتي بك آتوا زوا غلم بنسا وان دا إتي دو غرا وجن أبين تنسا da dawainiyarsa da na iyalansa lokacin da yafi bukatuwa zuwa ga wannan lambu idza kabira sunnu shine lokacin da shekarunsa suka yi yawa ma'ana tsufa ta kama shi to a lokacin yafi bukatuwa zuwa ga wannan lambu tunda idan da yana da karfin sa koda lambun ta samu matsala yana da karfin da zai iya samu kansa wata hanya to amma yanzu tunda shekaru sun zo sun yi yawa girma ya zo masa to yanzu fa yafi bukatar lambun sama da komai yafi bukatar lambun sama da komai yace inna bina adama afqaru ma yakunu ila jannati idza kadira sinnuhu wa kasara iyaluhu lallai dan adam lokacin da yafi bukatuwa zuwa ga lambun sa shine lokacin da shekarun sa suka yawa tsufa ya kama shi iyalan sa suka yawa wa bunu adama afqaru ma yakunu ila amalihi yawma yub'athu sannan har ila yau dan adam lokacin da yafi bukatuwa zuwa ga aikin sa na alkhairi da yayi a duniya shine ranan da aka tashe shi ranan tashin alkiyama nan yafi kowa bukatuwa zuwa ga aikin sa nan ko mahaifin sa ne ne mai bashi wani abu zai iya ba wanda in a duniya ne zai ce a baba na baka ko mahaifiyar sa ce ta nema ba zai iya ba yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi zai ga mahaifiyar sa ya guje mata ya ga mahaifin sa ya guje masa a duniya kuma sai inda karfin sa ya kare zai iya sadaukar da kansa ma akan mahaifinsa na mahaifiyarsa amma a ranar lahira fa yana ganin su suna ganin sa ido na ganin ido zai gudu yana ta kansa duk abin da za su nema zai ce a ku yi hakuri wallahi ni ma yau ta kaina nake to shine yace ranan tashin alkiyama dan adam dan da Allah ya tashe shi ranan tashin alkiyama yafi kowa bukatuwa zuwa ga ayyukansa to kamar haka ne wannan mai lambu din lokacin da ya tsufa ne yafi kowa bukatuwa zuwa ga lambunsa tunda yanzu ya tsufa ba karfi dole lambun dai da shi ya dogara sannan kuma ga iyalai sun yi yawa kaga babu wani abu da zai iya yi na karfi to haka zalika ran da aka tashi mutun ranan tashin alkiyama yafi bukatuwa zuwa ga ayyukansa da ya aikata wanda kuma in aka ce wannan ayyukan duka sun rushe kaga ba karamin bala'i ya samu kansa a ciki ba kamar yadda wannan mutum gashi girman ya zo lokacin da yake bukatan wannan lambu ga iyalai ga rauni ga iyalan kuma a ce lambun ya kone kaga wannan ya shiga tashin hankali to haka mutumin da yayi ayyukan alkhairi sai dab da lokacin da zai ci gajiyan wannan ayyuka na alkhairin sai kawai ya canja lokaci guda kaga ai yafi kowa bukatuwa zuwa ga wannan aiki nasa na alkhairi to sai ya canja lokaci guda to wannan misali ne Allah madaukakin sarki ya buga a wannan ayar sayyidina Umar yayi kokarin fahimtan wannan misali daga gurin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala Umar lokacin da ibnu Abbas yayi wannan bayani sai sayyidina Umar yace sadaqta ya ibnu akhi yace kai gaskiya ya dan uwana kun ga anan gurin abin da ake so a fito mana da shi shine yanda sayyidina Umar yake karban tafsiri na ayoyin alqur'ani daga gurin wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya lalu ma bai samu tafsirin annabi ba wannan yana daga cikin mu'amalar sayyidina Umar ga alqur'ani mai girma da yanda yake bashi muhimmanci saboda kurewar lokaci zamu takaita anan sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuben harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika